قد خلت قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن لم تكن فقد مس القوم قرض مثله. وتلك الأيام داولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. والله لا يحب الظالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع نهجه ووالاهم بإحسان إلى يوم الدين.
Saboda ƙaryatawansu annabawansu kuma rashin gaskata bai tattafan da annabawansu suka zo musu da shi. Kun je mutanen annabi da aiki za ku gansu da Fir'auna, yanzu haka in ka je Misira za ka gan shi a kwance a museum, ma'ana gidan kayan tarihi, wanda yana nuna maka yadda Allah ya yi da wanda suka kafirce da annabawansu. Na sha yi mana bayani wajen tafsirin cewa kitsoci na Qur'ani, kamar yanzu ka ga Ubangiji yana ce mana mu yi tafiya mu gani. Shi ya sa kullum ba a cewa wai yanzu duk abin da ya auku yawanci za ka ga an ce tumaman yanayi ne. Me ya kawo tumaman yanayin mutane ba sa duba shi? Za su ce abin da ya kawo tumaman yanayi yawan masana'antu da yawan hayaki da yake fita na motoci da sauransu. Shi ya kawo tumaman yanayi, tumaman yanayi kuma shi ya kawo konewan wannan rufi na sama, konewan rufi na sama shi kuma ya kawo zafin rana, wanda zafin ranar ne ya kawo ambaliya, ya kawo sahara, ya kawo menene. Abin da mutane suke manta shi ne kullum numfashin da dan adam yake yi shi ne wanda itace suke shaka, wanda itace suke yi kuma shi ne wanda mu muke shaka. To numfashin da mu dan adam ake yi yanzu sai ya zama akwai poison a ciki. Me poison din? Rashin imani. Ya zama ba imani, saboda haka sai ya zama akwai poison wa'inda in itacen sun shaka suke mutuwa. Rashin itacen kuma da rashin abubuwan da yake kawo shi yake kawo tsumamin yanayin kamar yadda suke faɗa. Rashin imani da rashin bin Ubangiji da rashin tausayi da sauransu shi ne numfashin ɗan adam ɗin ya zama akwai dafi. Dafin nan kuma shi yake kashe itatuwa, shi yake kawo sahara, yake kawo waɗansu abubuwan da ake gani. To annabi ba Ubangiji a nan ya ce mana mu yi tafiya. In ka yi tafiya za ka ga alama. Kullum muna cewa mu kiyaye bakin mun nan. Bakin mun nan shi zai samu a musulunci. Bakin mun nan shi zai cire mutum a musulunci. Bakin kan nan shi zai jawo maka soyayyan annabi sallallahu alaihi wasallam. Bakin kan nan shi zai ja maka kiyayyen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Bakin kan nan shi zai iya halaka duniyan nan gaba daya. Kuma bakin kannan shi zai gyara ya duniyan nan gaba. Saboda haka mutum zai san me yake faɗa da bakin sannan. Duk yankin bala'ai yanzu da yake faruwa a duniya mun faɗa ba wani abu ba ne dalilinsa, illa zagin annabi sallallahu alaihi wasallam da ake yi da ya rage martabansa, kuma da zagin waliyai, da zagin muminai, da cin mutuncin musulmai, da sannan da ashar da alfasha da ake yi a ko'ina, shi ne yake kawo bala'in nan da ake ciki. A daina shi za a ga abin ya rabu ko kuma ya kare ma gaba ɗaya. Ubangiji yake idan an yi tafiya a ƙasa za a ga alamun inda suka yi wa'inda suka yi ɓarna Allah ya halakar da su. Wanda ya yi ɓarna in bai tuba ba, in fushin Allah ya sauka, Allah zai halakar da shi. Haza Qur'anun, wannan Qur'ani ne wanda yake bayanin bayani ne linnasi, bayani ne ga mutane. Wa hudan, kuma shari'a ne, mina falalati, daga bata, yana shirye da mutane daga bata. Wa mau'izatan, kuma wa'azi ne lil muttaqin, ga masu tsoron Allah. abin da ya zuwa cikin Qur'ani bayani ne. Allah yana mana bayanin abin da yake rikitar mana da hankali a cikin Qur'ani. Kuma wa'azi ne. Kuma shari'a ne. Wa'azi ne, shari'a ne daga bada, kuma wa'azi ne ga masu tsoron Allah. Duk wanda yake tsoron Allah ya karanta Qur'ani, ya ishe shi wa'azi. Ya ishe shi kuma ya koma ga Allah. Ubangiji yake gaya wa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma yake gaya wa duk wasu mu'mini cewa wala ta'inu, kar ku karaya ga barin yakantan kafirai idan har yakin ya kama ku. Wala tahzanu, kar kuma ku yi bakin ciki wa akan abin da zai same ku wajen yaki. Wa antum a'launa, ku ne masu rinjaye in kuntum mu'minin, in dai kun kasance mu'mini. Kaga nan Allah bai ce in kuntum muslimina ba, yace in kuntum mu'minin. Sharadin samun nasara na Allah ga duk wanda yake jihadi fi sabilillah shine imani da Allah. Imani kuma a baya ma mun magani yana da sharadan sa. Shine ba zai yi ka ce kai mumini ne kana shan giya, kana caca, kana zina, kana abubuwa, ba ka haɗuwa da imani wannan. A'a, musulmi zai iya yin wannan. Za a iya samun musulmi mai sako, yana yin caca, yana yin zina, yana shan giya, kuma musulmi. Amma mumini ba ka haɗuwa da wannan. Shi yasa muka kawo hadisin nan a shekaran jiya, inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. مؤمني ba zai yi zina a lokacin da yake zina yana mu'mini, sai an cire imanin sa cikin zai je. Haka mu'mini ba zai yi sata ba, ba ma fashi ba fa, sata haka. Sata mu'mini ba zai yi ba, in dai kai mu'mini ne ba za ka yi sata ba, sai duk mutum bai da imani cikin zai je sata. Balle fashi, balle satan mutane, balle wa'ansu abubuwa daban. Daman zancen imani da kashe mutum kan sun yi nisa. Mutum yana kashe mutum kuma yake yana da imani, wannan tsakanin su ba da nisa dama. Dole in mutum yana son samu imani, to dole ne ya bar kaba'ir din nan, to sannan imaninsa zai tabbata. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-imanu bidu'un wa sabu'un, ma'ana imani reshe ɗaya ne saba'in da wani abu, sai sun cika duk kana da su sanar da ke da kai mumin. Amma idan akwai wasu daga ciki, wasu babu a ciki, to kana da wasu daga cikin ɓangaren imani, baka da wasu, imanin ka bai cika ba kenan har yanzu. Idan ka tara su duka, kana da su duka, imani ka yace mafi ƙanƙantar imani shine wanda zai ga kaya akan hanyar mu'mini ya ɗauke shi, ce kai wannan ai zai cuci mutane, bari ya ɗauke ya kai gefe ya aje. Yace wannan shine ƙaramin imani. To wanda zai cuci mu'mini, kuma wanda zai sa a cuci mu'mini, ai kaga ba zancen imani tare da shi. Shi yasa sharadin samun nasara na mu'minai, na musulmai a wajen yaƙi ko a wajen wani abu akan kafirai, to imani. Idan suka zama ba su da imani, to su da kafiran Allah zai ba wanda ya ga dama ne nasara a ciki, ba garantin cewa za su samu nasara. Ubangiji ya ce in yantaskum, in har ya shafe ku ku mu'minai a ghazwatu Uhudin, karhun wani ciwo, wani abu mai zafi ya same ku, na cewa an kashe muku ɗan uwa, an kore ku a wajen yaƙi, an ci ku a yaƙi, to faqad massal qaum, haƙiƙa ya shafi kafiran mislahu, tankansa, bi badarin abada, su ma ai an kare su an kashe mutane a wajen yaki a Badar kuma an ci riban an kawo musu mutane a wajen Badar to kaman yanda ya shafe su yau su ma ya sake su Ubangiji yake wa tilkal ayyamu wancanin ka kwanaki ne nudawiruha da muke kewanta ta bainan nasi tsakanin mutane kaga anan Ubangiji yake wannan kwanaki ne wata ran za mu ba waɗannan nasara wata ran mu ba waɗannan nasara wata ran mu sa waɗannan kuka wata ran mu sa waɗannan farin ciki wata ran wayanda muka sa farin cikin nan mu sa su kuka wayanda muka sa kukan nan kuma mu sa su farin ciki ma'ana kwanaki ne da muke kewaya tsakanin mutane anan bai ce lalle-lalle kullum musulmai su za su samu nasara ko kuma kafirai kullum su za su samu nasara ko kuma waɗanda ba sa son musulmai su za su samu nasara kullum bai ce a muna kewayawa ne ce me yasa Ubangiji yake yin haka yake wato waliya'lam Allah dan Ubangiji ya bayyana a zahiri kowa ya sani mutanen duniya su sani allazina amanu waye suka yi imani da gaskiya dan lokacin wahala ake sanin masu imani lokacin da aka shiga matsi aka shiga damuwa aka shiga tsadar to a lokacin za a san waye suke bautan Allah da gaskiya shi yasa wani lokaci Allah ya ce ka a samu nasara akan musulmai dan a gane su waye munafukai a gane kuma waye mu'minan kirki wani lokaci kuma a samu nasara a kan kafirai dan kar mu'minan kuma su ce ai da mu muna kan gaskiya da kafiran nan ba zai kullu su ringa samun nasara a kan mu ba to kaga wata ran sai musulmai su samu nasara a kan su to shine Ubangiji anan yake faɗa yace saboda ya bayyana su waye mu'minan gaskiya su waye kuma masu bautansa da gaskiya kuma dan ya riƙi shahidai a cikinku dan ya ɗaukaka matsayin wasu a cikinku ya kai su munzalin shahidai shi yasa yake sa ake kashe wasu daga cikin mu'minai wajen yaƙi kamar yadda aka kashe su sayyidina Hamza da su Abdullahi bin Jubair da su Abdullahi bin Rawaha da sauran sahabbai da aka kashe a Uhud wannan shine dalili saboda Allah ya ɗaukaka su ya kai su matsayin shahidai shi yasa yake anan wa yattakhidha minkum yarda daga cikin kun shuhada'a shahidai yukrimuhum da zai girmama su ya ɗaukaka su dan ka san bayan manzanni a matsayi a lahira sai annabawa sai shahidai sannan siddiqai haka abun yake tafiya daraja daraja to wanda Ubangiji yake sun mutu wajen shahada saboda ɗaukaka kalmar Allah kaga Allah ya ce kar ku zaci waɗanda aka kashe a wajen yaƙi saboda Allah matattu ne bal ahya'un indahu yarzuqun su rayayyu ne a wajen Ubangiji ana arzuta su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rayukan shahidai Ubangiji ya sanya su a cikin jikin wasu tsuntsaye kora suna kiwo a cikin aljanna har shi ne su sahabbai shahidan suka ce wa Ubangijinsu Ubangiji ka maida mu duniya mu gaya wa 'yan uwanmu irin alherin da muka samu da darajar da muka samu saboda kar su ke yin jihadi fi sabilillah sai ya ce musu a'a amma ni zan isar muku da saƙonku zan isar musu da saƙonku shi ne Ubangiji ya isar da wannan saƙo nasu zuwa gare mu yake gaya mana cewa shahidai Allah ya girmama su shahidai akwai wanda aka kashe wajen jihadi fi sabilillah aka kashe shi saboda ɗaukaka kalmar Allah ba wai dan kalmar ƙabilanci ba ba wanda ya mutu saboda yaƙi na ƙabilanci wannan wato baya daga cikin ba za a kira shi shahidi ba, musulmi ne amma mai sako, kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk musulmin da ya dauki takobinsa, musulmi ɗaya ma ya dauki takobinsa suka haɗu, to da shi wanda ya daga takobin da wanda aka kashe da wanda ya bai mutu ba dukansu ɗan wutai. Saboda haka faɗan ƙabilanci ba shi da kyau, kuma haramun ne duk waɗanda suka mutu kuma a faɗan ƙabilanci wuta suke zuwa, ko suka mutu a faɗan siyasa ma wuta suke zuwa. Wanda ya yadda aka kashe shi saboda faɗan fati, wannan yana fati kaza, kai kana fati kaza, ku haɗu kai sunan, to duk wuta za su, in dai musulmai ba wani zancen a ɗaukaka kalman Allah ce, ko kuma ka zo ka kashe ɗan uwanka musulmi saboda ka ɗebi dukiyarsa, to in baka tuba ba Allah bai tafi tubanka ba, wuta za ka ci. Shi kuma Allah ya rubuta masa shahada, saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man mata duna malihi fa huwa shahid wa man mata duna ahlihi fa huwa shahid. Duk wanda aka kashe shi aka kwace dukiyarsa, garin kare dukiyarsa aka kashe shi, wannan shahidi. Barayi suka zo gidanka za su kwace maka dukiya, ko a hanya suka tare ku, ka tashi dan ka kare dukiyanka aka kashe ka, ka mutu shahidi, in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wanda aka zo za a yi wa ɗayansa mata fyaɗe, ko matansa, ko za a sace su kamar yadda ake satar nan yanzu, ya zo zai kare su aka kashe shi garin wannan, to shi ma ya mutu shahidi. Wanda ciwon ciki ya kashe shi, in ji annabi sallallahu alaihi wasallam, ciwon ciki ne ya zama sababin mutuwansa, ya mutu shahidi. Wanda ruwa ya cinye shi, shi ma ya mutu shahidi. Wanda gobara ta ƙona shi, shi ma ya mutu shahidi. Wanda kuma a matar da ta mutu wajen haihuwa, wanda haihuwa ne sababin mutuwarta, ita ma ta mutu shahidi. To waɗannan duk shahidai ne, nau'i ne na shahada wanda idan mutum ya yi yana cikin shahidi. To a nan Ubangiji yana gaya mana kissan Uhudu din nan, yake ce masu domin ya riƙi daga cikin ku shahidai, shi yasa Allah ya sa ake kashe wasu mu'minai a wajen jihadi. Wallahu la yuhibbu adh-dhalimin, Allah baya son masu zaluntan kansu. Kaga jihadi ba yana da wahala, sai ka yi ikhlasi a ciki, sai da imami wanda yake ka'idi ne na addinin Musulunci, wanda ya yi kira jihadin nan aka fita. Ba haka kawai na sha faɗan wannan magana saboda mu kula, dan da a nan ƙasar, ko a nan arewa, ko a nan ma Borno ana yi, da an kama wata shi kenan sai ka ga mutane sun ɗauki sandunansu su ce za su je su kashe karuwai, su suka kawo suna yin jihadi. To wannan duka ba jihadi ba ne, ba a yin irin wa'innan, ba shi ba ne. Ko kuma dan makocinka yana nan wanda ba musulmi ba, ka je ka far masa, ka ce za ka kashe shi, za ka kwace, ba shi ba ne jihadi. Jihadi yana da ƙa'idodi, yana da dokoki, yana da abubuwa, sai an kira mutane an nuna musu an abubuwa tukunna, sannan a je jihadi. So idan waɗannan abubuwa duk ba su tabbata ba, ka je ka hau kan wani ka kashe shi, ka zama azzalimi kai kan, ka zalunci wanda ka kashe. Allah kuma zai muku hukunci a kan wannan zaluncin da ka yi masa.
نعم. ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون.
So,
Ubangiji me yasa yake sawa a wajen jihadi a kashe musulmi bayan su suke kan gaskiya kuma kafirai su kashe su su kuma kafiran nan ba sa kan gaskiya shine Ubangiji anan yake wanne mahsisallahu alladhina amanu dan ya tsarkake waɗanda suka yi imani da Allah daga zunubai da saƙo da abubuwa da suka yi dan duk wanda aka kashe shi wajen jihadi kaga wanda aka kashe shi wajen jihadi ba a yi masa wanka ba a yi masa haka ake binne saboda wannan kashe shi da aka yi da jihadin ya yi masa ya wanke shi daga duk wani saƙo da yake kuma rigarsa da ake ya mutu da ita ba a canja ba a yi masa wani likafani da shi da ita ake binne shi to saboda jemma saboda Allah ya tsarkake mu'minai daga duk wani saƙo da kurakurai shi ya sa yake sa su suke yi wato shahada a wajen jihadi Ubangiji yake wa yamhaqul kafirin kana ya halakar da kafirai idan aka kashe mu'mini a wajen jihadi shi tsarki aka yi masa idan aka kashe kafiri kuma wajen jihadi shi kuma halakar da shi aka yi dan shi zai koma makomansa wutari shi kuma wannan zai koma makomansa aljanna to saboda haka Ubangiji yake shin am yanzu dinnan bimana a shin yanzu a hasibtun kuna zaton an tadkhulul jannata kawai sai ku shiga aljanna dan kun ce ku musulmi ne kawai sai ku shiga aljanna eh walamma ya'lamu Allah ba tare da Allah ya bayyana dan shi Allah daman ya sani to anan ya'lamu Allah dinnan da yake ma'ana ya bayyana ne sauran mutane dan inda ake kawai da Allah ya yi mu kawai yake wa'annan su shiga aljanna wa'annan su shiga wuta mutane za su ce to wa'annan me suka yi su aka sa su aljanna wa'annan kuma me suka yi su aka sa su a wuta to saboda haka sai Allah ya kawo mu duniya dan ya nuna aikin kowa kowa ya ga aikin kowa in an je kuma tashin alkiyama aka yi hukunci za ki ce lalle wannan aikin sa dama a duniya haka ne yayi ka san alahiran in ka je yaya za a yi shari'a shari'an fa da za a yi Allah ya ce za a ba kowa littafin sa mu'mini za a bashi littafin sa a hannunsa na dama zai kama watsa littattafan za a yi haka ni ta hannunka nan da za ka yi ba za ka taɓa kama littafin wani ba naka ne kawai zai shiga hannunka za a watsa littattafan ne haka a sama gaba ɗaya to za ka miƙa hannunka to naka ne zai shiga hannunka na wani ba zai shiga hannunka su kuma kafirai nasu ne zai shiga hannunsu amma su ta baya ma za a ba su littattafan nasu hannunsu a baya kuma littafin kowane kafiri ko munafiki shi ne zai shiga hannunsu sannan za a ce ka karanta littafinka da kanka ka karanta ayyukanka da kanka za ka ce kai ne wani ɗan wani wanda aka haife ka a garin kaza a ya zauna a garin kaza za ka faɗi ayyukanka ɗaya bayan ɗaya rana kaza a lokaci kaza a waje kaza a gari kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza haka za ka karanta littafinka duk har ka gama sai kuma a ce to yanzu me ya hukunci ka sai za ka yi kanka da hukunci da kanka sai ka ce to in aikin alheri ne sai ka ce kai hukunci na yanzu aljanna zan ci aljanna za sai a ce to a tafi da shi aljanna saboda a ranan ba ƙarya ba da ma kai ƙarya gaskiya ne za ka faɗa to shi kuma in me ya zai dan wuta ne zai ce ai yayi kaza yayi kaza yayi kaza me ya hukunci zai ce hukuncin sa wuta zai ci a tafi da shi to anan shi ya sa Ubangiji ya ce shin kawai kuna izin za ku shiga aljanna ne ba tare da an bayyana su waye suka yi jihadi suka yi kokari suka yi jihadi a cikin ku ba ai dole sai an bayyana kowa ya san su waye suka yi jihadi in ma ba jihadi ba Allah yana kawo imtihani iri-iri mai yiwuwa Allah ya jarrabe ka da rashin kuɗi kai ta wahala
kamar yadda wasu za su ce wai karka cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidina ko kuma karka ce da za ka ce ya Muhammad. To shi ya sa wasu ma malamai suna ganin ko da wani ne a can waje ka je yana kira ɗansa, ɗansa yake kira sai baka sani ba, sai yana Muhammadu. To in baka ce sallallahu alaihi wasallam ba kai da ka ji wannan sunan ka yi ne, ba za ka ce a ai ɗansa yake kira. In dai ka ji Muhammadu to ka ce sallallahu alaihi wasallam, in baka faɗa ba ka yi babban ne. Kuma annabi Muhammad ya ce ba marowaci irin wanda za a ambace ni a wajensa da yi min salati. Saboda haka in ka ji an ce Ahmadu sai ka ce sallallahu alaihi wasallam, dan baka san manzo Allah yake kira dan ba wani Ahmadu da muka gani sai annabi. Ni dai Ahmadu da na sani annabi, to kuma Mahmudu ma da na sani annabi. Dukka in ka ji Ahmadu ko Muhammadu ko Mahmudu ha dukka su sallallahu alaihi wasallam, kar ka ɗauki abin da wata ko da sabbi. Ai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bai zama ba illa rasulun manzuri, kaga anan Allah yana gaya mana haka ne, yana kuma nuna mana matsayin manzo a matsayin shi na bawan Allah, ba Allah bane shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, ba Allah bane addini, ba nashi bane addini, na Allah ne. Allah ya aiko shi da wannan addini ya yi kira zuwa gare shi. To shi ya sa yake ce mana qad halat min qabli ar-rusul, kafin shi zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzanni da dama sun zo kafin shi, su annabi Nuhu, su annabi Ibrahim, su Salihu, su annabi Musa, su Idris, su Yusuf, su annabi Dawud, kodu da sauransu. Duk Ubangiji yake sun zo kan halattun kabbihin rusu a faɗin mata, shin yanzu in ya mutu kwanakinsa suka tare wanda Allah ya yanka masa na zamansa na doron ƙasa, ya rasu shi ke nan sai ku daina musulunci? Aya addinin ba nashi ba ne. Aukutu ko aka kashe shi kamar yadda aka kashe annabawa da dama kafin shi, shi ma sai ku daina musulunci? To ba za ku daina ba, ma'ana kar ku daina. To anan akwai abubuwa da yawa da za ka gane. Kar ka manta wannan Ubangiji ne yake magana, ba ɗan adam ba ne yake magana. Ubangiji kuma kowa bawansa ne, a ciki hadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma bawansa. Saboda haka zai ke kira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanda ya ga dama. Kuma rasuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba rasuwa ne irin na sauran mutane ba. Kaga annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa da yake wa sahabbansa yake ku dinga yi mun salati, kuma duk ranar juma'a ku yawaita yi min salati, domin salatin ku ranar juma'a duk ana kai mini ita. Ko kuma wani hadisin yana cewa ba wani wanda zai je ya tsaya a kan kabarina ya gaishe ni sai na amsa masa, sai an mai min da raina na amsa masa, na mayar masa da gaisuwar. To kaga anan har sahabbai suka ce masa, ya Rasulullah, yaya za ka ji gaisuwanmu ko kuma ya za ka amsa mana bayan ka mutu ka zama ƙasa? Sai ce a'a, ai ba haka ba ne, Allah ya haramta wa ƙasa ta ci naman annabawa. Ba shi annabi Muhammadin ma kawai, duk annabawa ga baki ɗayansu ƙasa ba ta cin namansu. Yanda aka binne su haka su da ranar aka binne su har zuwa yanzu suna nan, ba abin da ya taɓa naman jikinsu, suna nan. Annabi ya gaya mana lokaci da yake jira'i da mi'iraji, ya ce da zai tafi ya wuce ya bar annabi Musa
ya ga annabi Musa yana sallah a tsaye a cikin kabarin ya wuce ya tafi baitul maqdis kuma da yake baitul maqdis sai ya samu annabi Musa kuma da sauran annabawa dukkan su 124 da manzani 313 nan duk suna jiran annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yanzu yayi musu limanci manzo Allah yake da nazo sai muka yi sabo haka annabi ya faɗa a hadisin Isra'i yake sai muka yi sabo a baitul muqaddis muna jiran waye zai mana limanci sai mala'ika Jibril yanzu ya kama hannuna ya kawo ni gaba ni ne nayi limanci inji manzo Allah kaga anan annabi yake na bar su kuma na tafi sama a inda yake ya samu annabi Musa kuma yana jiran sa a sama ta hudu to abin da muke so mu nuna anan shine kaga annabi Musa ya rasu kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shekara kusan 400 da wani abu da 500 amma annabi ya ce ya gansa a tsaye a cikin kabarin sa yana sallah sannan kuma annabi yake yaji ya same shi ya tare shi a baitul maqdis tare da annabawa bai ci a mafarki ba fa wannan su a farke su ma annabawan kowanne da jikinsa ya same su suka tare shi sannan ya bar su kuma sannan ya samu annabi Musa ya wuce shi inda har annabi ya je ka goma da salloli 50 nan ya dawo ji annabi Musa suka ta yin wannan mujadala ana ragewa har aka rage suka zama biyar to ta nan za ka san rayuwar annabawa da mutuwansu daban da rayuwar mutane haka kuma da mutuwansu kar ka ɗauka in an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu irin rasuwar sauran mutane kar ka dauka kuma an ce an ga annabi bayan ya rasu ba zai yi a gan shi ba saboda ga annabi ya gaya mana ya ga annabawan da sun rasu kafin shi wani shekara 5000 wani 6000 wani 10000 wani Adam kam tsakanin su da annabi Muhammad ya kai shekara nawa to duk annabi ya ce ya gan su yayi musu limanci a sallah ashe ya ce ne wanda ya rasu a gan shi zai yi wanda ya rasu a gan shi ya dangana kan waye ya gan shi din to wannan shine matsalar da take ciki a nan dan kar ka dauka ka ce ai da Allah ma ya ce ai annabi ma in an kashe shi ko kuma ya mutu saboda haka mutum ne kaman kowa ai ba wani abu bane manzo ne a maganar Allah ne kake yi ba wannan ba maganar ka ba akwai bambanci tsakanin maganar Allah da mutum in Allah yana magana daban da maganarka lokacin da zaka ba za ka yi magana akan annabi kai dole ne ka bashi daraja dole ka bashi martaba dole ka ɗaukaka shi dole ka nuna girmansa dole ka nuna kusancinsa da Allah in ba ka yi haka ba ka yi laifi in kana karanta maganar Allah wannan daban amma in magananka sai a matsayinka na dan adam dole ka bawa annabi sallallahu alaihi wasallam daraja ubangiji yace to idan har aka kashe shi shi annabi ko kuma ya mutu sai ku bar addini ai ba za ku koma baya ku zama kafire ba dan an kashe annabi ko kuma annabi ya rasu shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu aka rasa waye zai zo ya gaya wa sahabbai cewa annabi ya rasu saboda dai shi sayyidina Ali shi ne yake shirya annabi shi yake wa annabi wanka yake sa masa kayansa saboda haka shi ya shagalta da wancan shi kuma sayyidina Umar ya cire takobinsa ya ce duk wanda yake annabi ya rasu zai kare masa wuya ba wanda yayi wannan jarumta ya fito ya faɗa sai sayyidina Abubakar ya zo ya ce sahabbai da baki ɗayan su man kana ya abudullah fa inna Allah hayy man kana ya abudu muhammadin fa inna muhammadin qad mat wanda ya kasance yana bauta annabi Muhammad ne to annabi Muhammad ya mutu amma wanda ya kasance yana bauta Allah fa inna Allah hayyun la yamut Allah rayayye ne baya mutuwa to ka gani anan suka yadda kuma suka san cewa annabi ya rasu to saboda haka Ubangiji yake gaya mana anan wa matana bai kamata ga kowace rai ba ma da nafsin ga kowace rai an ta mutu illa bi iznillah sai dai da iznin Allah kitaban muajjala wato wannan littafi ne da aka rubuta kowa kwanakin da zai yi da awowin da zai yi da sa'o'in da zai yi ba zai karu ba ba zai ragu ba wa man yuridu sawabat duniya wanda yake son wato da aikin sannan lada na duniya nufi mina ubangiji yake za mu bashi wanda yake yin sallah saboda ya samu duniya za mu bashi duniya saboda ya samu wanki zai je hajji ya yi tawafi ya yi menene saboda ya samu mulki za mu bashi mulki wanda yake yin saboda kuma ya samu ubangiji wa man yuridu sawabal akhirah wanda yake saboda ya samu ladan lahira ne nuti minha za mu bashi daga ladan lahira wa sanajzi ash-shakirin za mu da sannu za mu satanka wa wanda suka yi jihadi suka kuma gode wa ubangiji cikin duk ni'iman da ya yi musu ya ba su alheri na duniya da na lahira Allah yana son masu gode masa idan ya baka komai ka gode masa ba wani ni'ima Allah da zaka ce kankanwa ce fa dan inda zaka ba za ka iya siyan ta da duniyar nan ba duk duniyar nan in an baka ita ba za ka iya siyan karamin ni'iman da Allah ya baka ba bari mu dauka misali mu ce kawai yin bawani yanzu ka rike bawarin ka na kwana daya ka kasa yin bawani ya ka ce sai kaje ya miliyan goma za a zare wannan fitsarin da yake maraka ai baka san san da zaka sa hannu a cikin cewa ji a fitar da miliyan goma dan a kwashe fitsari ba da yake maraka ya ce zaka je kawai da kaje fitsari nan bayan gidan masallaci zaka je ka kunce wannan ka kawai ka dauko guta kai fitsari kai tsarki ka fito inda likita ne zai fitar maka sai ka biya kuɗi mai yawa a sama roba tana yawo neman bacci a ce ba za ka iya bacci ba sam ba ka bacci sam yanda kake ganin rana haka kake ganin dare yanda kake ganin dare haka kake ganin rana kai wata daya ka ga idan ka yanda zai zama asibitin duniyar nan ka je aka ce za ka sai magani za ka sai a ko nawa ne saboda ka samu bacci saboda haka neman Allah suna da yawa mu gode wa Allah Allah ya sa mu muna cikin masu godiya. Allah kuma ya saka wa annabi da alheri. Allah ya tsara masa wasila. Allah ya tsara masa kusanci da halara. Allah ya bashi fiye da abin da ya bashi. Allah ya tsara masa fiye da abin da ya bashi a duniya da lahira. Allah ya tsara mana soyayyarsa. To, akwai tambaya kenan.
Ala gabar ta mana mai tambaya yana cewa mahaifiyata ta sha azumin fara saboda rashin lafiya in ta yi kokarin jiya sai ta wahala kasancewa ta tsufa har ta rasu ba ta biya ba shin ya za a yi
to ta musu da ba shi azumi ana biya ba zai yi ya yi mata azumi a madadinta ya biya ana yi ne haka shi ke
nan eh tambaya na gaba yana cewa mace ce azumin bara bata samu tayi guda 20 ba saboda rashin lafiya in tayi kokarin jiya sai ta kasa sai ta ciyar da aka fara azumin bana sai ta samu sauki har tana azumi shin za ta biya azumin da ya wuce ko ciyarwan da ta yi ya wadatar
to ai da man shi mara lafiya ba ciyarwa aka ce zai sai idan wato ya je misali wajen doktor ne ya ce sam ba zai iya azumin ba ne sam kwata-kwata to shi ne zai ciyarwa amma da rashin lafiya ne haka wanda yana ganin zai warke ana yi masa magani kuma likitoci suna ganin zai warke to zai taurara ne lokacin da ya samu sauki sai ya biya saboda haka tunda dai har ta samu sauki kuma ta yi azumi yana da kyau ta biya azumin da yake kanta
ne tambaya na gaba yana cewa mutum ne yana aikata aikin alkhairi shekara da shekaru sai ya fara aikata aikin zunubi shi ladan ayyukan shi na alheri suna nan
eto Allah ya ce man ya'mal mithqala dharratin khairan yara komai tantancin alheri da kai ai shi zunubi baya rusa alherin da kai a'a misali ka je ka yi aikin haji kuma ka yi sadaka sai ka zo nan kuma ka sha giya ka yi barna kai abin to aikin hajin ka yana nan kuma wannan barnan da kai shi ma yana nan shi yasa ake da ma'aunin a lahira in an je za a tsora aikin ka na alheri a nan a tsora aikin ka na sharri a nan sai dai idan wato aikin sharrin da ta yi ya shafi haƙƙoƙin mutane ne to in bai sa'a ba ya je lahira da haka to kaga za a tafiyan mutane haƙƙinsu da aikin da ya yi na alheri ƙarshen ka sai ya tashi bai da aikin alherin ma idan ka san aka je lahira ana ta ɗaukan aikin ka na alheri ana ta biyan haƙƙin mutane ana ta ɗaukan aikin ka na alheri ana ta biyan haƙƙin mutane har aikin ka na alheri ya ƙare amma haƙoƙin mutanen bai ƙare ba to sai kuma a ta ɗaukan zunubin su kuma ana tura masa ta ɗaukan zunubin su kuma ana tura masa hatta har haƙƙin su ya ƙare in ya ƙare kaga sai ka zama kai baka da aikin alheri gaba ɗaya sai kuma mutum ya shiga wuta na
ne tambaya na gaba yana cewa mutum da ya samu raka ɗaya a sallan magruba shin in ya tashi yin raka a biyu da suka wuce shi zai yi karatu a bayyane ko a ɓoye?
Ba karatu a bayyane suke ba dama a bayyane zai yi su mana raka ɗaya da ya samu da liman ya yi karatu a ɓoye raka a biyu da bai samu ba ya tashi kuma zai karatu a bayyane ne ba a ɓoye ba haka zai yi na to alhamdulillah Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira Allah ya kare mu daga duk wani sharri Allah ya sa mu dace Allah kuma ya saka wa shehinanmu da malamanmu da alheri sarakunanmu da shugabanninmu wanda Allah ya zaɓa mana ko ya ba mu ya ba su jagorancinmu Allah ya shiryar da su Allah ya gyara zuciyoyinsu Allah ya musu jagoranci nagari albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kasanmu Allah ya saukar mata da albarka da koyaushe da daddare da rana da safe da yamma duk wani sharri da duk wani rashin albarka Allah ya ɗauke shi a kasanmu albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaranmu Allah ya musu albarka mazansu da matansu ƴan uwanmu duk wanda yake da bukata Allah ya biya masa bukata ƴan uwanmu da suke kasashen musulmai a ko'ina cikin duniya wanda suke cikin matsuwa wanda suke cikin damuwa da wanda ake kuntatawa da wanda suke cikin kunci Allah ya yaye mana gabaki wanda muka ji labarinsu da wanda ba mu ji ba da wanda muke gani da wanda ba mu gani ba da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba in dai musulmi ne na ɗan adam ne ko na aljani Allah ya yaye masa halin da yake ciki albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya haɗa kan musulmai Allah ya sa ƙaunan juna a tsakanin Allah ya fitar da fitina da faɗe-faɗe a tsakanin musulmai duk inda suke Allah ya sa mu zama uwa daya uba daya albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wannan kina da shedan ya sa tsakaninmu Allah ya fitar da ita Allah ya mana jagoranci a duk lamarin mu albarka manzo Allah Allah ya mayar mana Najeriya yanda muka santa da a wajen aminci da saukin abinci da karatu da san addini da yan uwataka da son juna to Allah ya mayar mana Najeriya haka farmawan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah duk wanda yake nufin mu ko yake nufin addinin mu ko yake nufin imanin mu ko yake nufin rayuwar mu ko yake nufin kasan mu da fitina Allah ka san shi Allah ka san mu ba ma nufin kowa da sharri ba ma nufin sharri ga kowa ya Allah Allah duk wanda yake nufin mu da sharri Allah ka gyara halinsa in wanda zai gyaru ne Allah ka gyara halinsa in kuma wanda ka san a iliminka ba zai gyaru ba Allah ka shiga tsakanin mu da sharrinsa ka mayar masa sharrinsa zuwa gare shi ya Allah Allah ka gyara kasan mu Allah ka sauke mana fitina kowace iri wacce ka san fitina ce Allah ka sauke mana ita albarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah mun kawo kukan mu wajenka ba mu da inda za mu kai kukan mu sai wajenka ya Allah mun kawo albarman wannan azumi da yake bakin mu alfarman wannan wata da muke yin azumi alfarman watan da ka saukar da Qur'ani a cikin sa alfarman alqur'anin nan da muke karantawa Allah ka sauke mana wannan bala'i Allah dan uwan mu nan da suka bar gidajen su Allah ka mai da su zuwa gidajen su ka zakauta mai da su cikin dukiyoyin su da abubuwan da suka mallaka ya Allah Allah za ka iya yi Allah za ka iya yi Allah za ka iya yi Allah ba sai ala sai والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله
لا إله إلا الله